yau da gobe
daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 16 ga watan Disamba na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Ruqayyah Basha. Sai a gyara zama domin jin wainar da ake toyawa a cikin shirin namu na yau da gobe.
Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe tare da ni Ruqayyah Basha. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan mayaudarin maza wanda aka fi sanin su da gold diggers maza, wato maza masu bin manyan mata da suke da abun duniya sannan suke bin su domin abun hannunsu. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama mu ji me baƙuwarmu a yau za ta girka mana. Masu sauraro, sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Toma dalla. To kamar dai yadda muka yi a makon da ya gabata, bakin namu sun hada da Fuad Muhammad, Adam Sulaiman Umar, Hafsat Yahaya, sai kuma Aisha Lawal. To ma sauraron mu, zamu dora ne kan tambayar da na yi wa malama Aisha Lawal.
Malama Aisha, ana tafcewa wai son zuciya da kwadayi da kuma wato abinda watakil iyayenmu suke yi a baya, wanda in muka duba zamu ga cewa fa abinda iyayenmu suka yi a baya daban da wanda samarin da suke yi a wannan zamani yake daban. To kina ganin abinda samarin yanzu suke yi na cewa su dogara da abubuwan da mata suke da shi ta fannin abubuwan abin duniya shine mafita gare su?
Wallahi ba shi bane. It's high time lokaci yayi wanda za ku zo na ku jiya ma kanku gaskiya a junanku a tsakaninku, kuna da yan uwa ma za ku dinga musu wa'azi, ku dinga fadakarwa, ake cewa ku dinga fadakar da su. Wallahi duk wanda ya yaudare ƴaƴan wasu Allah sai ya yaudare nashi. Kuma duk abin da ka yi, in mai kyau ne ka shuka za ka girba, in mara kyau ka shuka duk za ka girba. Saboda ba daɗi yarinya tana nan tana tasowa, ka zo ka sa ta ta yi biri mai ɗin ka ta yarda da kai, ta su ƙiji da kai, ita tana a zuciyanta ma tana ganin ta sawa miji, wannan lokaci ne ya yi wanda zan samu abokin zama in zauna. Kai kuma abinda ke nan zuciyarka daban, kai watakila ka zo ka yi lalata ne da ita, number one. Number two, watakila kai ka zo ka yaudare ta ne, number two. Babu kyau, abubuwa da dama wanda bai kamata ba, kuma ka ga zuciyar mace yana da rauni, it's too fragile. You don't joke with me. Kuma
ba ka wasa da zuciyar mace.
Saboda Allah, saboda Annabi, yanzu ka zo ka ga yarinya tana fadi kashi. Musamman kamar ni yanzu ni a business woman, kullum ina kokari yanda zan hada 1+1 ya zama 2. Ka zo ka yaudare ni, wallahi Allah ya isa ban yaki.
To malama Hafsa, kin ji abin da malama Aisha ta fadi. Kina ganin mata da dama akan cewa kwadayi da suke da shi yake sawa suke fada wannan yaudara na maza.
Kamar dai da muka yi magana tun farko, ita mace tana da haƙuri, tana da sanyin zuciya, sannan ita zuciyar mace ba kamar namiji bane ba. Ita mace yanzu abu guda ɗaya za ka yi mata guda ɗaya, duk duniya ka biya ta saboda ka faranta mata. In matsala ta shiga ta nema taimako gurin wasu bata samu ba, ka yi mata taimakon nan, to wannan yana iya jawo ra'ayinta ta soka, ta aminta da kai, ta yarda da kai, So wasu kuma suna using on dama irin haka ga rauni ga mace. Inda mace na da rauni, to da yawa maza suna amfani da wannan damar su ci amanan mata da yawa. Kuma abin ma da ke faruwa kenan yanzu. Kamar yadda Aisha ta yi magana da azun akan batun aure na mata. Yanzu mata muna da yawa wanda ba su yi aure ba, kowa kowace mace burinta ta yi aure, ta raya sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So da yawa mazan mu kuma suna using wannan daman, suna cin zarafin mata, suna cin amanan su fiye da yadda ba a tsammani. Sai ki ganin miji ya zo miki kamulallen namiji, zaki zata duk duniya kin samu mijin aure, ke komai ma a gare shi kin samu. Matan mu da yawa na Hausawa zaki gansu sun fito suna sana'an su, suna faɗi tashi saboda ɗiyan su. Wani namijin in kin aure shi, wani namijin yanzu tunda ya aure mace ya yi mata laifi, ina ji shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, babu bai mata kaya ba. Akwai matan da suke ɗaukar responsibility kansu da ci da sha da sutura da kuɗin haya da kuɗin kayan makaranta. Tana auren namiji fa, kuma yana aiki ba bai aiki ba, amma kuma ya bar mata wani responsibility. So dole wasu matan sun ka tashi suna neman faɗi tashi. So akwai wanda su kuma su tuntuni sun tashi suna nema, suna nema tun suna ƙanana, sun saba ba sai su tsaya namiji ya yi musu ba. To irin wa'innan ma sai ka ga ma sun kai wani munzuli ba su yi aure ba, sun zo lokacin yin auren ya to suna da kuɗi sun tara, ba aihu ana neman, aihu ana neman miji. To irin wa'innan ma mostly an fi samun su, an fi yaudaran su. Ki ga yanzu kwana biyu an yi aure, an zo an zauna lafiya lau kwana biyu, kwana uku, ki ga baby din a ramin kaza akwai kwangila fa da zan yi fa. Baby din a ramin kaza, with that sai ki ga yana daga mun hankali wallahi, saboda
ai saboda abinda mazan suke amfani da shi kenan.
Sosai. To rauni ga mace ke da shi, shi yasa ake taking advantage din mu da yawa. To wannan raunin nan ne.
Malam Fuad, kaji abinda malama Hafsa ta faɗi. Shin kowane irin mataki kake ganin ya kamata mata ma ba ma mazan ba su ɗauka domin kaucewa faɗa daga irin wannan yaudara na maza a wannan zamani da ake ciki?
To kamar yadda ƴar'uwa ta yi bayani yanzu, kuma la'akari da abubuwan da ke faruwa a jihar Kano, akwai bill da naga an yi passing na cewar duk macen da saurayi har ya zama na cewar ya taɓa zuwa gidansa babanta ma ya gan shi, ya zama na kawai an riga ya gan shi, to maganar aure ma ya zama dole. Kin ga wannan wata doka ce kenan. Misali, dan akwai maza da sukan je su ɓata wa mata lokaci su je su yaudare su, idan suka je abinda suka fi ba wa muhimmanci su yi shi ne su ɓata wa matan lokaci, you know, su samu abubuwan da za su samu daga matan. Kila akwai wanda dama za ki ga me yake kai shi girki ne ake masa a gidansu yarinyar, saboda haka abinda yake so kenan. So burinsa in ya je gidan ya je ya ci girki, ba abinda yake damunsa bai wuce ba. So sai aka yi passing out wannan bill din na cewar kawai idan ubanta so ɗaya ma ya taɓa ganin ka, to maganar aure don land. Sai an yi wannan,
sai an yi aure
confirm. To kin ga wata wani doka a ce gwamnati ta samar da wani doka na cewar duk mutumin da aka kama da irin wannan, kamar yadda ake yanke hukuncin fyaɗe, ake yanke hukuncin masu, saboda shi ma nan muna iya misa shi a tsari na 419. Ta zo me ake cewa yaudara cikin zamba cikin aminci, ya zama zamba cikin aminci. So yana da kyau gaskiya a ce a hukumomi su shigo cikin al'amarin, sannan kuma su ma mata su dada me ake cewa zage dantse wurin kokarin tabbatar da cewar an bi musu haƙƙin su a irin wannan abun. Saboda da yawa matan zaki ga idan abu irin wannan ya faru kawai shigo ake da batun, ba a yin maganganu. Saboda yawa mutane kuma sukan kalli cewar uku to ake ma kuma ai laifinki ne, me yasa har zaki yadda? To sauran su kiga ana jojin din matan da sauransu. Kuma ina jan hankali gaskiya ga maza su fahimci cewar wannan wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana da kansa cewar irin waɗannan mutanen shi a karan kansa ne zai yi fito na fito da su, shi ne nan zai yanke musu hukunci. Saboda a lokacin misali ranar kiyama idan muka tashi za a yanke muku, kowa za a yanke musu hukuncinsa, akwai mala'iku za su jaka, za su kai ka wuta.
To karkace na katse ka Malam Fuad, karkace na katse ka Malam Fuad. Malam Adam, kaji abinda Malam Fuad ya faɗi na cewa mazan da akwai a jihar Kano da ake ce akwai wani doka wanda in ma namiji ya je hira wajen iya mace mahaifinta har ya ganta, to kawai abinda ya kamata a ɗaura aure. To baka ganin aka je ga wannan doka shi ma kuma zai haifar da wani matsala na samun, wato ba zauna an yi bincike an san ko shi namiji ne wanda zai iya ɗaukan hidindumin gidan shi, namiji ne wanda ba zai wato yaudaran da ya ɗauko tun tun farko ko da an yi auren sai yayi wannan yaudaran daga baya kuma ya saki yar nasu?
Eto an hausa nan kamar idan har dama gwamnati ta duba ta ce za a yi wannan din, to ai ya kamata a ce dama an samar da duk wata doka da ya kamata a takawa abin da zai iya biyuwa baya mulki. Misali yanzu kasancewar idan aka ce an tilasta maka ka aure ni, okay, an san cewa an kwana biyu ya gama muri da amaryantakarta zai iya sallamata.
Suka ci amarci kenan.
Me ya kamata a yi? Gwamnati ta san yadda za ta bi ta saka doka, okay, to in ba a gama ka wannan auren, wanda doka ne, ko da za ku rabu, wala Allah, gwamnati za ta iya cewa ko da za ku rabu a dokance sai kun kai shekara 10, sannan kuma kar ka mutu na mutu.
To kuma a wannan zamani da ake ciki kana ganin hakan zai yiwu?
Tsabtai yiwu. Zai yiwu.
Yana ma yiwuwa.
Ai abu ne na doka fa.
Yana ma yiwuwa.
Yanzu misali a to zai in kika dauka misali a auren Kristan da in aka ce misali aka ce an yi aure ka auri mace daya. Me ake dama ba akan ce ba rabuwa har abada.
Haka.
Okay to ko me zai
da dadi da dadi ko ba dadi haka dai za a zauna.
Ana nan din ana tare. Wala Allah sai idan wani abu ne babba wanda ma ya shafi family. Tunda ai ba kowane rigimar tsakanin mata da miji zai iya raba ku ba, amma yawanci ake ga in suka tashi rabuwa zaki ga akan yaya ake samun matsala. Okay, to wannan an samu wani abin da zai iya rabawa. Wannan amma wai tsakanin rigima ni nake a'a. Wannan ba zai raba wani ba. To saboda haka za a iya saka dokar kuma ta zauna kuma a biyu dinki kamata tun gwamnati tana son ta yi fa za ta yi.
To na ga kamar malama Aisha tana son ta ce wani abu.
Akan abin da kika faɗa ne gwamnatin Kano ta sa cewa an zai tare da mutum. A dora maka aure ai an koma kaman da kenan da iyayen mu lokacin da suka yi aure ai ba su san junansu ba sai dai kawai a ce an baka mata
shiga dakin can kawai
yawa
inda ko wannan yaran daga dubiya za a ce masa yana ga magana da iyayen shi da a ce to ga dakin ka can shiga matarka tana jira ka baka san da ka san inda
to ko da ganin aka ce zai wannan abin yanzu za ta daure
a zamanin da aka
san ya canza
zamanin ya canza
ai yanzu ma yawa iyayen mu na kokari saboda kin ga su kuce ke bizan fara yanzu da an zo tambaya ake daura aure
ina san ai ina kaunar wannan abun burge ne ke wannan an zo tambaya daura auren
shi a addini ma shine addini da ka zo tambaya babu wani bata lokaci a daura aure dai akwai wata abikiya ta ita ma daga zuwa tambaya aka daura aure kuma everybody was happy kowa ya ji dadi saboda irin sai ki ga wani an zo an biya sadaki shekara daya shekara biyu shekara uku ba daura aure ba sai ya gama lalata diyar mutane an jima kuma yanzu ya ce a'a shi fa ya fasa ga lalura nan ga abu kaza ga gaba amma da ka zo wani kina son shi ina son shi kana son ta ina an daura aure
wato abin da wani abu
wannan already akwai yadda tsakanin shi saurayi da budurwa din tunda har ita ta amince shi ya amince ya aiko da iyaye ne ko kuma magabata ne an ka zo an kai tambaya to ban ga dalilin da zai sa a gidan aure ba wasu an ce an ka je ka dawo
kin san a wannan abin malama Hafsa magana da nake shi abin daɗin a nan shi ne duk sanda aka ce an zuta mai aka ɗaura aure ni zan so a ce yanzu abin ya zama ma kamar ya zama doka ma kamar yadda gwamnati ce in dai ka taɓa gari ba wani yare ya taɓa ganin ka an yi aure to haka zai yi
za
saboda wannan na farko rage za a rage wasu abubuwa
za a rage yaudara sosai
ba wanda ma yaudara ana yawan samun lalata ni ke jawo yaudara za ga yarinya kamar yadda aka faɗa ma ta sa da rauni idan tana son ka babu abin da ba za ta iya maka
gaskiya babu
za ta sa dokar da komai nata
da rayuwarta ma in so samu ne
komai nata za ta iya maka
haka
okay to a wannan lokacin da ka zo ka kawo ta aka yi tambaya iyaye suka san da kai tana ji a ranta cewa ba za ka iya fita ba ka riga ka shigo ke wanda kuma yanzu samari yanzu
amma shi wani namiji fa yana da wani agenda fa da ya biya sadaki fa zai yarda dai kike fa zama mata ta fa so ko ma fita zaki
sai kin
kira ni abinda zaki sai to suna samu
wai
na daura aure rayuwar ba ka gane kai kala kala so kamar yadda Hajji Hafsa ta faɗa gaskiya dinga taimakawa da an je gaisa ko ya daura aure
masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu za mu gaza ya fagen wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
zan yi aure domin yau na samu mace Allah komai san akan ta na lamunci ni fata na mallakar ta sai na kinnace a gida
Toma Dalla.
Sauraro a yau dai za mu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan bako namu zai dora maka kiɗa inda yake dora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato bangaren Aliji Tani, Ado Gwanja, Auta Waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar waƙe-waƙe. To amma kuma aka ce waka a bakin mu ita ya fi daɗi, inda zan haɗa ku da baƙonmu a yau da zai bayyana mana ko shi waɗe ne.
Sunana Sultan Babandala. Sultan Babandala makaɗi ne a masana'antar Canute, kuma mawaƙi ne kuma sound engineer.
To in ka ce makiɗi me hakan ke nufi?
Music producer wanda yake kiɗan duk wata waƙa da zaka ji da kiɗa a kanta, so shi ne wanda yake kiɗan akwai shi ai. Sai sai an yi kiɗan sai mawaƙi ya waƙa akai.
To yawanci an fi samun mawaka, kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kiɗa?
Ni mawakan ne asali ma kawai industry, so kawai saboda na samu kaina sau in producing na ayyuka na kaina sai na koyi kiɗa nake yi. To kuma sai zama na ma mutane, ina mutane da yawa busy ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina. To shi ne abin da ya ja hankalina na fara kiɗa.
Yanzu kamar aka ce za a yi waka ka ɗora kiɗa, ya kake gane kiɗan da zai ɗoro a kan waka?
Ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani ki ne ko wani, tunda normally ina da theoretical abin na experience na keys na ki kiɗan, yau kuma ina da shi practically. So in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani waƙan ka zan san yanayin irin kiɗan da zan maka. So in ma na fa saba aiki da kai kuma, to wannan mai sauƙi ne. Da ka zo da waƙa kawai na san ya zan saita maka shi in ma kiɗa a zai shi.
To amma wannan kiɗa ɗin nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa ya sa har ka iya?
Akwai koya akwai karambani. In farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda already na same su a cikin abu, ina koya tare da su, sannan na dawo garin Kano. Sai na fara zama a Karamatako studio, daga nan na koma gurin DJ Miku. Ana na ƙarasa koyan kiɗa sai daga ba kuma ana rayuwa, ana update, ana duk bincike, ana waye. To da yanzu akan haka nake, in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza sai na yi da kaina kawai.
To amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku?
Ai kin san komai sai da ƙalubale. Sai ka samu ƙalubale kafin ka cimma nasara. To amma ni ƙalubalen na ba ta ɓangaren iyaye zo ba. A dai yanayin rayuwar cikin industry ne a nan ne na samu ni na ƙalubalen, kuma Allah da an wuce da dama daga ciki. Don yanda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na san.
To wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan ƙalubalen?
To haƙuri dai shi ne matakin farko, don dole abin da za ka yanka nasa ka cimma nasara ka sa naci, dole sai ka yi attaching da haƙuri. Kana haƙuri kuma kana naciya kana mantawa da abu ba ka sa ranka. To in ka yi free mind naka, to shi ne aka samu damar kwakwalwarka ta buɗe ka da cigaba da abubuwan da kake lafiya da.
To ko kana bayan kiɗi akwai waka da kake yi ne?
Ina waƙoƙi sosai, ina waka amma ba da gaya miki dake ba sa bari na ne ina samun lokaci. Amma ina yi dan kwanaki ma na saki EP na, ina dora su YouTube channel na da su audio ma gwaya.
To wani irin waka kake yi?
Ni style na da nake yi ima ban ma gama intrusion na shi ba, saboda ni ke ji waƙoƙi na ke ji na yi ne ba na na yi ba gasarin ne dai kawai.
To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waƙa a jiya yake.
To bari in yi ta Hausa tamu na na yi ko?
Kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai tsada.
Kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai tsada.
Kauna ta kai kauna yarda ta yarda ni kai ne ke so dan yaro mai tsada.
To ba dai mu da cikin studio bane. Haka yake masu sauraro, da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda muke tattauna da mawaƙinmu a yau wato Sultan Babandala, mawaƙi kuma a wato mai sa kiɗa kenan, makiɗi ko? Wanda aka fi sani da music producer. To wannan waka da ka gama rerawa, shin ka yi ma budurwarka ne ko kuma dai akwai wani abin da ke sa ka ji ka rera waka ko kuma dai haka kurin dai in ta taso kake yi?
A wancan dai na yi shi ne kawai saboda ina cikin mood dai, amma ko na soyayya ina cikin yanayi na soyayya a lokacin amma ba budurwata ne ba so mu waki da ma da wani ina cikin damuwa waka ina zuwa mishi in ina cikin farin ciki waka ina zuwa mishi in ina cikin takaici ma duka so
to wasu irin waƙoƙi ka fi
abi ba wani soyayya na fi na soyayya
to amma in muka dawo baya da waka da kida wani fi burge ka
wai wallahi waka fi burge na fi son waka musuli ga abrigen ba ma manta mun ce miki ina yin wakokin aure sosai ina yin soyayya to ina jin dadin yusu kida kuma kawai na fahimci cewa abin yana suna ne kuma akwai shi a jikina kuma ina da sa'an kida gaskiya don musuli kin ga ina kida yawanci zaki ga waka tana zama hit Allah yana sanya albarka akai
to wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka da kake
na abubuwa da yawa a ciki saboda asali ma zuri abin da ke gane ki a rayuwata a cikin wannan harkar da ke shi so na yi karatu na infotech information technology na gama bayan secondary school kenan makarantar gaba da secondary kenan na gama so amma wata kwata tana na ajiye result din ma ba ma zo na nemi aiki da shi ko da abu ba saboda to kin ga duk abin da nake kawai a cikin sound engineering ne ko music production ko waka ni ba ma taɓa ɗaukan takarduna na ce barin zai nemi aiki ba gaskiya to wannan rike ni da abubuwa da na samu na duniya na rayuwa da nake amfani da shi da nake komai na ci na sha na aure da ni da waiwai duka a cikin harkar ne
ƙarshe wani irin fata da kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa
to a farko dai dogaro da kai da gaskiya da amana ba zan taɓa manta ba kuma akwai wani mai gidana ni babban mutum ne isa na amfani da maganar manya sosai a rayuwa yake ce mini idan ka kewaye kaina da mutanen arziki da kuma ma'ana mutanen arziki ba lallai sai masu kuɗi ba waɗanda suke son ka da arziki waɗanda kuma suke baka shawarar ya za ka yi me za ka yi kama ka ci gaba a rayuwa to daga wannan ka ɗauki wannan matakin za ka ga za ka nemi mutum manza ta tare da kai ka rasa so ba da za ka je kai abu na banza ko ka ɓata kanka lokaci a rayuwa ko kuma ka zo ka zama mazauna gari banza so ina ga in ka fara magance wannan to ka fara maganin ka magance kaso 70 daga cikin matsalolin rayuwarka inda kana gadin ya kake rayuwa sannan kana haƙuri da kuma kana sa gaskiya a al'amuran ka to shikenan
to a ƙarshe wani waka za ka rufe mana shirin da shi
wakan da zan rufe shiri da shi ne shiru sai ga waƙoƙi sun zo mun kai nan da barko ne wanda ya zo baki na bar miki na uwar gidan a tika ta wakin zamu di gona ke nake mai ɗakin bisa shirina Niki tabbata ya ki dubi idona wallahi na manta rago
to haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadi wannan tattauna da muka yi da wannan matashin mawaki inda ya bayyana mana shi fa ba iya waka kadai ya tsaya ba ya ma fi shahara ta gefan kida to da fatan dai an dauki wasu abubuwa a cikin wannan tattauna
ke kai garan da wuya na sallake ina ma a ce naji baratanin kalamar da ni
to haka yake masu sauraro yanzu kuma muka dawo gefan kwalama a yau muna tare da bakonmu ne inda aka ce magana a baki mai shi yafi dadi gashi dai za ta yi mana bayani to ya sunan bakonmu a yau
malama Nafisa
so menene bakonmu a yau za ta girka mana
zan girka mana yam balls in Allah ya yarda
to masha Allah kaman da me da me mutun yake bukata in zai yi wannan yam balls
Okay, in kana buƙatar yin yam balls, kana buƙatar doya, attarugu, tafarnuwa, albasa, ni na kan dan sa ginger, sannan kana buƙatar kwai, dan kana buƙatar man gyada wanda za a soya yam balls da shi.
To ya za ta fara bayan an tana da waɗannan abubuwa.
Okay, kana da abunan abubuwan da na lissafo mana? Sannan kuma already kana da ko dan maginka dan gishirinka wannan daman na san muna da shi a kitchen so ban hada da shi ba zaka samu dan doyanka daidai yanda kake so in kaman kana so kai na mutane biyu ne in size doya dan mai girma ne dan rabin sa ma zai yi maka yam balls irin zaka iya samun balls guda 6-7 depends on size din da ka mulmula shi so zaka samu doyanka ka fere ta in ka fere ta ka wanke ta ruwanka daman yana wuta ya riga ya tafasa sai ka dauki doyan ka zuba a ciki ka rufe in ya dafu irin dafuwan da ya kamata yanda ake dafa doya dai sai ka sauke ka tsamu ruwa a filter in ka tsamin ruwan daga cikin yambals din
daga cikin doya
in ka tsamin ruwan daga cikin doya sai ka samu ko dan karamin turmin mu ko kuma dan roba mai dan fadi kina samu roban ki mai fadi sai ki dan farfasa wannan doya din ki yi shi kaman ya zance
ki farfasa shi dai na zai yi gari wanda zaki iya mulmulashi
masha Allah thank you very much yanda dai zaka iya mulmulashi bayan kin farfasa doyen ki already atarugun ki tafarnuwan ki albasan ki kin dan nika su ba irin nikawan laushi din nan ba irin ko grating din shi ko jajjagen sa
jajjage dai
yawa jajjage is better ni ma na yi preferring jajjage in kika yi jajjagen ki sai ki kawo wannan jajjagen da kika sa a gefe sai ki mixing a cikin wannan yam bin nan da kika farfasa din nan wannan doya din nan da kika farfasa sannan a wannan lokacin ni na kan so in dan sa jinja in kana da garin jinja kana iya sawa in baka da garin jinja kana iya samun
danyen
kadafa da kadaka sai ka dan matsa ruwan sai ka sa zai baka same flavor insha Allah sannan in a yayin da ka zuzzuba wayannan abubuwan da na kira sai ka dan samu maginka kaman cubes guda biyu in star ne in Rayco ne na kan sa 1.5 sai ka sa gishirinka tablespoon irin daidai tablespoon karamin chocolate nan 1.5 shi ma yayi insha Allah
suga ko
gishiri ba suga a cikin yambal
shi ke
gishiri so zaki samu sai ki gauraya wayannan abubuwan tare ki gauraya shi ki cuccukta shi tare a lokacin da kika gama mixing din shi kin ga komai ya hadu komai ya baki kalan irin zaki ga abin da kike so sai ki samu faranti a gefe sai ki dan samu kina gutsura kina dan malmala shi daidai yanda zai miki malmala kamar yanda kike malmala me zance
kamar dai bones haka
yawa kamar yanda kike malmala
of
thank you very much sai ki dan malmala shi sai ki sassa a gefe a lokacin da kika gama shirya malmalan
kika gama malmala su
sai ki samu kwanki din nan wanda na kira sai ki fasa sai ki kada kada wanda zaki kaman yanda kike in kina so ki soya
kwai
yawa sai ki dauki wannan balls din sai ki sa a ciki ki dan gauraya a cikin wannan ruwan kwai din ni na kan so dan saki kara gishiri kadan da kuma dan magi kadan har albasan ki da kika dan yi jajjage da wannan atarugu kina iya karawa sai ki rolling din shi a ciki wato ki ki sa shi irin ki gauraya shi a ciki
shiga cikin kwan sosai
yawa ya shiga cikin kwai da kyau a ɗayan gefe daman already man ki ya riga yayi zafi kin jefa mata albasa ta dan kara miki irin kamshin nan da ana wuce ana girki mai dadi yau masha Allah mai tayi zafi kin ga alaman tayi zafi zaki dauki wannan yambals din nan da kika mulmula a cikin kwai sai ki jefa a ciki kina jefa ta a ciki zaki ga gefen nan ya canza zuwa golden brown sai ki sake juyawa haka zaki ma sauran in Allah ya yarda in kika sai ki tsama
ana bukatar man gyada da yawa kenan ko kuma man gyada kadan
daidai ba wai da yawa ba just irin na soyawa deep frying zaki ba shallow frying ba wato in aka ce deep frying kun san muna da deep frying da shallow frying deep frying kana dai bukata a ce at least half of abinda zaka sa ya shiga cikin mai yawa ba duka ba to irin daidai mai din nan kake bukata ba da yawa can ba insha Allah
to haka yake masu sauraron mu da fatan dai kun ji yanda wato bakwar mu a yau ta yi mana bayanin yadda ake wato girka yambos da fatan uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin ke ma zaki gwada wannan yambos din wanda kuma ba abubuwa da yawa yake bukata ba da abubuwan da kike da shi a gida doya kayan miya man gyada da kwai zaki sarrafa wannan yambos din ba tare da kin sha wahala ba bai kamata a ce uwar gida kullun a gida sai dai ke dafa doya da doya fara da miya ki ce ki soya doya fara da miya ba a rika yi ana canja style ko ba haka ba to haka yake masu sauraron mu dai ina ga a iyanan lokaci ya fara hararan mu a iyanan zandatsa aya da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a wannan shiri na wato yau da gobe wanda yake zo muku wato daga sashin Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC a daidai wannan lokacin ni rukai bashi nake muku fatan alkhairi har kullum bi salam kiran kuma ta sa aikin mu ne kan jabar kin ci gaba tilas ne